الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي ميتالن البركة مسلاتي مغلقة لكينا جيكين غلوب بوتي أجهر بوتي وانا يمتشين لهدي يو ودوغا وانا رمضان kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir surati maryam alaiha salam inda zamu tashi akan aya ta 73 cikin tafsirin wannan sura gabanin mu shiga ga kadan daga cikin tambayoyi wani ya rubuto yana tambaya game da matar da take da ciki kuma take al'ada kuma har yana cewa al'adar ta wuce kwanakin da ta saba yi ce to ya maganar ibadarta malamai magabata sun kasu gida biyu dangane da al'adar mace mai ciki wasu daga cikin malamai suna ganin mace mai ciki za ta iya yin al'ada kamar malikiya da hanafiya suna ganin mace za ta iya yin al'ada koda kuwa tana da ciki domin suna ganin cewa dukkan jinin da zai fito daga jikin mace wacce take ta isa haihuwa wacce take ta kai munzalin ta haihu to jinin da zai fita daga gabanta to wannan shine jinin al'ada saboda haka duk jinin da zai fita daga jikin mace yayin da take da ciki to suna daukar sa a matsayin jinin al'ada kuma hukuncin sa hukuncin jinin al'ada illa iyaka a wajen malikiya suna maganar mafi yawan sa yayin da cikin ta ya kai wata uku suna ga mafi yawan sa shine kwana 15 ko kuma ya dan karu kadan da kwana 15 kamar ya kai kwana 20 sannan idan ya wuce ya ta kai ya cikin ya kai wata 6 suna ga mafi yawancin sa yana kaiwa kwana 20 ko abin da ya karu daga kan 20 din kadan to amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa mace mai ciki ba ta al'ada kamar Shafi'iyya da Hanbaliya al-Hanabila suna ga mace mai ciki ba ta al'ada domin Allah subhanahu wata'ala ya sanya wato mace ta yi idda da fitar da jini ko kuma wato da haihuwar abin da yake cikinta sannan kuma aka sanya haihuwar abin da yake cikinta shine karshen al'adar abin na iddarta kuma ta nan ake gane cewa tana da ciki ko ba ta da ciki idan tana jini idan ba ta jini to yana nuna kamar akwai ciki shi yasa aka sanya jini alama ce ta yin al'ada suka ce to idan har ya kasance mace za ta zama da ciki kuma tana al'ada to babu hikimar a ce kuma bayyanar jini din nata shine alamar ba ta da ciki in ya zama ko da tana da ciki ma za ta yi al'ada Allah ya ce mace da aka saki ta zauna ta yi al'ada ta yi jini uku mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' matan da aka saki su zauna su jira har sai sun ga jini uku to daga ganin wannan jini uku kuma za su iya yin aure ce to idan har zai yiwu da ciki kuma ta ga jini to ya zama alamar jinin fitar jinin ba ta zama alamar kubutar mahaifa daga ciki ba to sannan kuma likitocin zamani a bincikensu suka ƙara tabbatar da cewa mace mai ciki ba ta al'ada domin abinda yake fita na jinin al'ada bayan ta dauki ciki shi yake zama abincin da yake ci ne abinda yaro zai ci ya sha a jiki shine a matsayin cin yaro da shan sa yaron da yake cikin ta saboda babu magana da sake fitowa ba a matsayin jinin al'ada sai saboda haka su ma sun tabbatar da cewa mace mai ciki ba ta al'ada in kuma har jini ya fita daga jikin mace mai ciki to wannan jini ne na larura jini ne na rashin lafiya wanda ya kamata a gaggauta ganin likita domin a magance abin kada ya zama matsala don wani lokaci yakan haifar da bari saboda haka idan har mutum ya matarsa tana ganin wannan jinin a bisa kaurin waɗannan malamai to ba za ta daina abin da take yi na ibada ba za ta ci gaba da ibadarta kuma ta gaggauta ganin likita domin a taimaka mata da abin da zai dakatar da wannan jinin ya daina fita kuma wannan ra'ayin yana da ƙarfi domin a lokacin da waɗancan suke ganin cewa za ta iya yin al'ada ilimin likitanci bai kai ga gano waɗannan abubuwa ba a lokacin duk da cewa akwai waɗanda suka tsaya kai da fata kan cewa ba ta al'ada kamar yadda muka faɗa shine mazhabar Hanabila shine mazhabar Shafi'iyya shine ra'ayin Ibn Hazm ya yi magana mai ƙarfi a cikin littafinsa Al-Muhalla game da wannan masala jaba yadda za a yi mace mai ciki ta yi al'ada to wannan likitancin zamani sai ya zo ya ƙara tabbatar da ingancin shi wannan ra'ayi Aisha radiyallahu ta'ala anha an rawaito ƙauli guda biyu daga gare ta wani ƙaulin ya ce tana yin al'ada wani ƙaulin kuma aka rawaito kan cewa ta ce ba ta yin al'ada saboda haka magana mafi inganci da kuma shaidar da ilimin likitanci na zamani ya tabbatar shine mace mai ciki ba ta al'ada da abinda ta gani na jini ba shine jinin da ta saba gani na al'ada ba jini ne na al-fasad abinda damul illa ne damul fasad ne wata illa ce wata larura ce tare da ita take haifar da fitar jini din sai ta gaggauta ganin likita kuma ta ci gaba da ibada ta kamar yadda ta saba sai kuma wanda yake magana akan yana da mata guda uku kuma raba musu kwana sai dai akan samu ɗaya daga cikinsu da ƙiyarda da shi a kwananta duk da cewa ba ta da wata larura da za ta sa ta haka to shi yana iya ɗaukan kwanan wato ya ba wa ɗaya daga cikin matansa tun da ita wannan ta ƙiyarda da shi ƙwarai da gaske yana da damar ya yi haka domin ita ce ta sarrafa da haƙƙinta sannan kuma ta zama mai sabo mai laifi a gurin Allah subhanahu wataala domin ta hana mijinta haƙƙin da Allah subhanahu wataala ya ce ta ba shi sai kuma wanda ya tambaya akan sujjadar tilawa ya ake yin ta sujjadar tilawa ita ce yadda ka san ana sujjada za ka kai ƙoshinka ƙasa malamai sun yi saɓani akan cin sujjadar tilawa sallah ce don haka ana sharɗanta mata abubuwan da ake sharɗanta wa sallah ko ba sallah ba ce waɗanda suke ga sujjadar tilawa sallah ce kamar malikiya suna ganin daidai take da sallah to suna ganin sharaɗi ne sai mutum ya zama yana da alwala kuma sai ya fuskanci alƙibla kuma ya kasance ba a lokacin da aka hana nafila ba domin suna ba ta hukuncin sallah don haka idan mutum ya karanta ayar sujjada a alƙur'ani to zai yi sujjada idan yana da alwala kuma zai fuskanci alƙibla kuma ya zama lokacin ba lokacin da aka hana nafila ba ne kamar bayan sallar asuba misali wannan ra'ayin wasu daga cikin malamai ne wasu kuma na ganin cewa sujjadar tilawa ba sallah ba ce domin sallah wani abu ne da yake da tsayuwa yake da ruku'u yake da sannan sujjada ba sujjada ce kadai sallah ba don haka ita kuma wannan sujjada ce kadai ba ta da tsayuwa ba ta da ruku'u sujjada ce kuma guda daya sallah kuma an san tana da tsayuwa tana da ruku'u kuma sujjadar ta ba daya ba ce sujjada raka'a biyu aƙalla raka'a ɗaya ce kamar witiri sujjada biyu ce a cikinta in ta zama kuma shafa'i ce sujjada huɗu ce a cikinta saboda haka suka ce wannan ba sallah ba ce don haka in ba sallah ba ce to kaga ba sharaɗi ba ne sai da alwala ba sharaɗi ba ne kuma sai an fuskanta alƙibla duk inda mutum yake kallo zai iya yin sujjadar kuma ko a wani hali yake ko da ko ba ya da alwala zai iya yin wannan sujjadar domin ba sallah ba ce kuma wannan ra'ayin shi ya fi ƙarfi shi ya fi hujja domin babu wani dalili da yake tabbatar da cewa sallah ɗin ce kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta suratul najm ya je karshen ta dukkan waɗanda suke kewaye da shi sun yi sujjada a ciki hadda ma waɗanda ba musulmi ba mushrikai duk sun fadi sun yi sujjada musulmin da suke gurin da aka ruwaito cewa sun yi sujjada gaba daya abu ne wanda hankali zai yadda da shi cewa ba za ta yi a ce dukkan su suna da alwala ba dole in akwai mai alwala a cikinsu to akwai mara alwala sannan kuma hankali zai yadda cewa ba dukkaninsu suke kallon alƙibla ba saboda a lokacin sun ai kewaye manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kamar yadda nan kuka kewaye ne wasu suna kallon kudu wasu suna kallon yamma wasu suna kallon kudu wasu suna kallon arewa to kuma aka ce dukkansu suka yi sujjada gaba daya ba a ruwaito cewa sun fuskanci dukkaninsu sun fuskanci alƙibla ba kuma ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba faɗa karo da su ba cewa ba a yin sujjada din nan sai da alwala kuma sai an fuskanci alƙibla babu wannan ruwaya ko guda daya to kaga wannan shi yake nuna sharɗanta sanya wannan ya zama sharadi ba shi da hujja ba shi da ƙarfi ta fuskar dalili don haka idan mutum ya karanta ayar sujjada zai iya yin sujjada sawa'un yana da alwala ko ba ya da alwala sawa'un yana fuskantar alƙibla ko ba ya fuskantar alƙibla sai wanda ya rubuto shi kuma yana maganar limami da mutane suka haɗu suka zaɓe shi ya zama na shi ne limaminsu to shin idan aka tsayar da lokacin sallah sai ya kasance an yi kiran sallah sai liman bai fito ba kuma ga shi daidai lokacin da aka ajiye na tada sallah ya yi shin za su wuce su yi sallar su ko za su jinkirta masa ba daidai ba ne idan liman ratibi ya saba fitowa ana sallah a wani lokaci da aka saba idan aka zama na an yi kiran sallah wannan lokacin ya yi bai fito ba daidai ba ne wani ya shige gaba kawai a yi sallah ga akwai waɗansu hatsaki za ka ga suna yi wato liman ya ɓata musu lokaci ga shi ya ƙara minti biyu ko minti uku ka ga mutum yana ɗaga kai yana kallon agogo yana tsaki sai a fara nuna ladan ka tada sallah sai a nuna mai ɗan dama-dama a ciki sai ya wuce sai a yi sallah ga so shi in ya fito ya zama mamu to kaga wannan ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa jiransa suke yi wani lokaci har su yi ta gyangyaɗi ma wajen jiransa kamar yadda ana suke cewa wani lokaci har ma wani su ya dinga minshari in ba shi ne ya ba ku wannan damar ba ya ce idan kuka kira sallah na ƙara minti uku ko biyar ban fito ba to ku tada sallah in shi ya bayar da wannan to kaga duk cikin umarninsa ne saboda haka sai a tayar da sallah amma idan an san yana fitowa wani abu watakila ya ɗan riƙe shi ya ɗan samu minti uku hudu biyar bai fito ba kawai a wuce a tada sallah wannan rashin biyayya ne rashin girmama limami shugaba ne kalmar al-imam abinda take nufi kenan shugaba ne kuma a aikace ai abinda sallar take nunawa kenan shi yasa zai wuce gaba kuma ba wanda zai yi wani abu a cikin sallar nan sai wanda liman yayi tsaye za ka yi duk tsaye dade wanda ya tsaye sai ya yi ruku'u ka yi in ya tafi sujjada ka tafi ba za ka dago daga sujjadan nan ba sai ya dago haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bi shi inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir fa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka har zuwa ƙarshen sallah za a yi ta bin sa sai ya yi ka yi kaga wannan shi ne shugabanci kuma shi ne biyayya ga shugaba saboda haka liman shugaba ne kuma ka shugabantar da shi akan wani abu mafi tsada a cikin addininka shi ne sallah bayan kalmar tauhidi akwai abin da ya kai sallah ka amince shi ka ba shi shugabancinka a cikin wannan sallah to dan me ba za ka yi masa biyayya ba ka yadda ka yi ma wani shugaba da yake shugabantar ka akan wata harka ta duniya biyayya da girmamawa amma ka ce ba za ka girmama limamin da kake bin shi sallah ba wannan akwai toshewar basira da kuma rashin sanin girman aikin da shi wannan mutum yake ku duba ku ga da mai musulmi suka kafa hujja a kan matsayin sayyidina abubakar cikin sahabbai da cancantar ya wuce ya jagorance su a cikin lamarinsu na duniya ba da limanci sa ba, limancin da ya yi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rashin lafiya, ba shi limanci da ya yi ya ce ya mutane
sallah, a nan ne mutane suka fahimci cewa sai da abokan shi ne gaba da su, saboda ba shi wanda matsayi babbar shi ya ja sallah. Annabi na da tare ne haka da bayan suwar da Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ci gaba da sallah a lokacin da limancin sa, kuma a dace dukkan shugaba shi ke wuce wa mutane sallah shi ne liman, domin ba karamin matsayi ba ne wannan. Sun biyu suka ce lokacin da suka shugabantar da sayyidina Abubakar suka ce wanda muka yarda da shi ya jagorance mu a cikin lamarin addini, sai mu kasa yarda da shi ya jagorance mu a kan lamarin addini. Saboda haka liman shugaba ne, wajibi ne a ɗauke shi da darajarsa, a ɗauke shi da girmansa, ai masa biyayya. Idan ya makara an ba shi dama, sai dai an ga dukkan makarar ta yi nisa ta yi tsawo, to kaga akwai uzuri ba rashin girmamawa da nisa yi sallah. Yana cewa shi mai tambayar ma iya aika wani ya gaya masa idan har kuna san ba duka ya ji kiran sallah,
sai ku iya aikawa. A wancan lokacin Bilal ya kan biya gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi cewa lokacin sallah ya yi, amma wancan lokacin babu amsakuwa irin yadda ake da ita a yanzu. Saboda haka yanzu da wahala, idan musamman ma idan ya kasance gidan liman yana cikin masallaci ko yana cikin haraban masallaci, zai wahala a ce an kira sallah bai ji ba. Amma in har kuna tsammanin ko wataƙila bai ji ba ne, babu laifi ku aika a sanar da shi cewa lokacin tayar da sallah ya yi, wannan ba laifi ba ne. To ya yi maganar mai haƙƙin liman, mai haƙƙin liman a kansu, su ma mu kuma mai haƙƙin su a kan liman, ba ka da wani haƙƙi a kan liman, ka ce kai ya shiga haƙƙinka. Shi ne shugaba, haƙƙin da za a ce kana da shi bai wuce amanar da aka ɗora mishi ta sallah, bai tsaya muku sallah yadda Annabi ya koyar. Kada ya shigar da bid'a, kada ya shigar da san rai, kada ya yi abin da zai cutar da waɗanda suke bayansa ta hanyar tsawaita sallah, su kuma wanda za su suke bin sa su cutu. Kila in akwai wani haƙƙi da za a faɗa, to wannan shi ne haƙƙin da kake da shi a kansa, amma ba wani haƙƙi na cewa bai fito da wuri ba, saboda ka ya shiga lokacinka. Akwai wanda saboda tsabar boko calculation yake yi na duk na mintin da zai fito daga gida da tafiyar da zai a kan hanya, minti nawa yake yi da zaman da zai a jiran abin nan. Wani ne sananne aka ce idan liman ya ƙara minti biyu ko uku, to aka gama sallah sai ya yi surutu, to wai an shiga time ɗinsa. To me ka ka masallaci ka yi a gida mana, kar ka zo masallaci. To wannan duk yahudanci ne, ba musulunci ba ne. Za mu bar tambayoyin haka nan, shiga karatu kuma.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.
الله سبحانه وتعالى يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا إذن كما أنا كرنت مس آيوم بينات بيننو قال الذين كفروا للذين آمنوا سي وأنت سكا كافرتا سجيم وأنت سكا إيماني أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وانيني دك تشكيم وأنت نمقنجي ويبيو يفي كم يفي مسأي وكما واند يفي كاوان مجالسا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن كما نومك هلكر gabanin su na al'ummomi hum ahsanu athathan wa ri'ya, wadanda sun fi su kyan kayan gida wa ri'ya da kuma kyan gani. A wannan aya Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa yayin da ake gayantawa kafirai ayoyin Allah bayyanannu wadanda suke nuna gaskiyar, wadanda suke nuna kadaitakar Allah subhanahu wataala, suke nuna gaskiyar manzansa sallallahu alaihi wa sallama, waɗanda duk wanda ya saurare su ya ji su zai tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya ne, kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne, kuma imanin sai ya ƙara gasgata ya ƙara samun yaƙini. Maimakon su ji wannan sai su rika yin izgili ga masu karanta musu waɗannan ayoyin, suna kuma izgili ga su kansu ayoyin. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karantawa mushrikai alqur'ani, in ya karanta musu alqur'ani za su ji ayoyin Allah waɗanda suke magana a kansu, waɗanda suke gargaɗinsu, waɗanda suke bayani mummunar makomarsu idan ba su yi imani ba. Sannan a cikin waɗannan ayoyin za su ji ayoyin da suke magana a kan bisha albishir ga muminai, suke magana a kan kyakkyawan ƙarshe da muminai suke da shi. To mushrikai yayin da suka ji wannan ayoyi ana karantawa ana faɗar mummunan ƙarshensu da kuma kyakkyawan ƙarshen muminai, da cewa muminai su suka rabauta duniya da lahira, to sai su ƙaryata wannan, sai su rika cewa wannan magana ko waɗannan ayoyi ƙarya ne. Suna cewa da a ce yadda abin, da a ce yadda ayoyin suke faɗa haka abin yake, kuma da a ce gaskiya ne, to da Allah subhanahu wataala ya gaggauto da muminai wannan alkhairin da yake faɗa za su samu a lahira, da ya nuna ya ba su shi tun a nan duniya, mu kuma da ba mu kasance a cikin yanayin da muke ciki ba. Gashi yanzu muna cikin ni'ima, muna cikin jin daɗi, Allah ya ba mu duniyar, mu ne ma shuwagabanni, mu ake bi ko an ki ko an so. Shi kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallama su ce gashi nan shi kuma in ku duba ba waɗanda suke bin shi sai gama garin jama'a, gama garin mutane, talakawa waɗanda suke marasa galihu su suke bin shi. To ya za a ce da shi da mutanensa sun fi mu a gurin Allah, ko a ce daidai suke da mu a gurin Allah. Suna cewa da a ce su ma kamar yadda suke dinnan, yadda suke faɗa dinnan haka suke a gurin Allah, su masoya Allah ne kuma su Allah yake so. To da Allah subhanahu wataala ya musu baiwa, su ma da ya ba su abin da ya ba mu, ya ba su jin daɗi, ya ba su shugabanci, ba zai kyale su cikin halin kunci da nutsu, da wato da talauci ba, da wahala irin wannan. Ko su ce da shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai kore su daga majalisar sa, to da su sun yi imani, sun dawo sun zama su ne mabiyansa, da Allah subhanahu wataala ya hana shi ce wala taqrulil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حساب وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم وتكون من الظالمين. Allah ce kada ka kuskura ka kori waɗanda suke bautawa ubangijinsu safe da yamma, suna nufin fuskarsa, wato suna neman yardarsa, suna neman rahamarsa. Ma alayka min hisabihim min shay, babu wani abu na hisabinsu da yake a kanka. Wama min hisabika alayhim min shay, kai ma babu wani hisabin ka da yake kansu. Dukkaninku bayin Allah ne, kuma gaba ɗayan ku komawa za ku yi ga Allah, Allah zai yi muku hisabi, kowa za a faɗi matsayin shi a can. Amma a nan su waɗannan masu bautar Allah ne, waɗanda suke masu neman yardar Allah ne, saboda haka kada ka kore su saboda buƙatar waɗannan. Fatatrudahum fatakuna minal zalimin, idan har ka kore su to za ka zamo cikin azzalimai. To suna neman Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan, rashin yarda ya yi musu hakan yasa suke bijirewa ayoyin Allah, har suna yi wa muminai alfahari, suna kafa musu hujja akan cewa addininmu ne na gaskiya. Addininmu da ba na gaskiya ba ne, to da ba za mu samu jin daɗi irin yadda muka samu ba. Ku kuma da a ce addininku na gaskiya ne, to da ku ne za ku ji daɗi ba mu ba. Ayyul fariqain khairum maqaman, wane ne daga cikin ƙungiyoyin nan biyu, suna nufin ƙungiyarsu ta kafirai da kuma ƙungiyar muminai, wane ne daga cikin waɗannan ƙungiyoyi biyu khairum maqaman ya fi matsayi, ya fi daraja, ya fi ɗaukaka. Al-maqam bi fathil mimi, asalinsa min kama ne, abinda ake nufi da shi al-hadhu war rifa, ya fi samun rabo, ya fi samun ɗaukaka. A ƙirar Ibn Kathir khairun muqaman bi dhammil mim, sai zama asalinsa min aqama kenan, daga aqama ne aqama bil makan, wanda ana nufin da wane ne a cikin mu yafi samun matsayi wato da alherin wannan rayuwa yafi samun jin dadi a wannan rayuwa wa ahsanu nadiya kuma yafi kyawun majalisa wato majalisarsa tafi cika da mutane manya tafi cika da mutane waɗanda suke fada a ji wane ne mu ko ku in aka duba majalisar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wasu za a gani a ciki ba sai irin su Bilal wanda asalinsa bawa ne Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya yanta shi sai irin su Khabbab ibn al-Arat wanda shi ba asalinsa bawa ne sai irin su Suhaib ibn Suhaib al-Rumi wanda shi ba ba dan gari bane shi ba bako ne zuwa yayi haka dai irin su za a yi ta gani ba za a ga manyan mutanen Quraishawa ba za a ga irin su Abu Jahal ba za a ga irin su Walid al-Walid ibn al-Mughira ba za a ga su Ubay ibn Khalaf a cikin wannan guri ba za a ga su al-Wa'il ibn al-As al-As ibn Wa'il al-Sahmi mahaifin Amr ibn al-As ba za a gansu a cikin wannan majalisa ba ce to a duba ga cikin mu wane ne majalisar sa tafi cika da manyan mutane kuma wane ne majalisar sa tafi kyale-kyale in aka zauna a kayan tanda-tanda kayan shaye-shaye wa yake da haka mu ko ku a wancan lokacin majalisar sa Abu Jahal cike take da waɗannan jimajiman kafirai majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallam cike take da waɗancan talakawa fakirai waɗanda ba su da komai tare da su sune suke kafawa musulmi hujja cewa a duba a gani ai ko wannan kadai ya isa ya nuna mana cewa mu ne akan gaskiya ba ku ba gidajen mu sun funa ku kyau guraren zaman mu sun funa ku kyau sun funa ku cika sun funa ku manyan mutane ababen hawan mu sun funa ku koshi sun funa ku lafiya idan ma har kuna da su saboda komai namu yafi naku in aka shiga gidajen mu muna da fankaman gidaje kuma cike da kayan alatu da kayan amfani da kayan bukatu na abin da nake cire ni ku kuma duk ba ku da wannan ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya wannan kungiya ne a cikin mu suka fi matsayi kuma suka fi kyan majalisa don haka su suna kafa hujja da wannan akan cewa tunda Allah ya ba su rabon duniya to haka a lahira ma suna da rabo duk wannan abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na cewa idan ba su yi imani da shi ba ba su bi ayoyin da yazo da su ba ba su karbe su ba sun yi aiki da su to a ranar lahira za su gamu da azaba mai tsanani Allah zai kona su kuma mu'mini da suka yi imani a ranar lahira Allah zai sa su gidan aljanna da take cike da kaza da kaza suna ganin wannan ba gaskiya bane in da gaskiya ne to da yanzu a nan duniya ma haka za ta kasance sai zama nan duniya ba mu'minai suna cikin jin dadi kafirai suna cikin wahala suka ce to tunda har anan mun ji dadi mu ne a gaba wajen more rayuwa to wannan yana nuna mana cewa a lahira ba mu ne a gaba kuma abinda Allah ya bamu a nan duniya na matsayi a can lahira ma zai bamu shi kaga wannan yana nuna wautarsu da rashin hankalinsu da tabarbarewar tunaninsu kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana suna cewa wa qala allazina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi wa idh lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim Allah yace wadanda suka kafirta suna cewa mu'minai da a ce abin nan alkhairi ne to ba da za a kuri gamu har ku yi imani mu ba mu yi ba a ce Bilal ya riga Khalaf Ubay ibn Khalaf ya riga shi yin imani a ce Khabbab ibn al-Arat ya riga Abu Jahl yin imani ai da alkhairi ne da su ya kamata su fara bi shine Allah subhanahu wataala ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu a ha'ula imanna Allah alaihim min bainina alaysa Allah bi'alama bishakirin ubangiji subhanahu wataala ya ce wa kadhalika kamar haka ne fatanna ba'dahum bi ba'd muka jarrabi sashin su da sashi muka fitini sashin su ta hanyar sashi wato muka fitini mu'minai muka fitini kafirai ta hanyar mu'minai ganin ga mu'minai sun karbi addini kuma Allah subhanahu wataala yana ta kwararo musu yabo a Qur'ani ana ta gaya musu irin sakamakon da za su samu sai wanda ya zama fitina sai suke ganin waɗannan waɗanda a wajen mu in suna gaban mu ko daga kai ba sa iya su kalle mu a ce su ne gaba da mu a lahira sai wanda ya zama jarraba kuma sannan ya zama jarraba fitina a gurin su suna ga kamar in suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka karba addinin da yazo da shi na musulunci to Annabi zai daidaita su kuma sai zamu an zo wajen zama inda ainihin Abu Jahl zai zauna anan anan Bilal zai zauna za su zauna ga kokoso ga kokoso sai to in aka yi haka ai an ci mutuncin su mutanen da ba sa iya matsuwa kusa da su ba su iya buɗe baki su yi magana sai da izinin su a ce yanzu sun zama daidai wa daida a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama sai wanda ya zama fitina ya zama fitina to haka Ubangiji subhanahu wataala yakan fitini wasu da wasu wasu su zama ba wasu fitinu fitina kamar wanda Allah zai ba shi dukiya ga wani tare da shi shi ko bai samu dukiyar ba sai ya zama masa fitina sai ya rika ganin ya akai Allah ya ba mu wanda shi bai ba shi ba ya shiga hasada ya shiga wasu abubuwa waɗanda za su cutar da imaninsa kaga a dalilin wannan mai kuɗi ya zama masa fitina ko shi wanda Allah ya ba shi wadatar tashi ta sa kuma ya rena wanda da suke tare da komai nasu tare suke yi to yanzu ya samu wadata saboda haka ba zai iya tsayawa inuwa ɗaya da shi ba ba zai iya magana da minti ɗaya da shi ba yana ga shi yanzu ya wuce wannan ajin a da ne muke tare amma yanzu ni ba ajinmu ɗaya da kai ba to kaga ya zama masa fitina domin wannan dukiyar ta gadan masa da girman kai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa wannan hali ne na kafirai a kowane lokaci suna alfahari da yawan dukiya suna alfahari da ƴaƴa suna alfahari da matsayinsu kamar yadda Allah ya ce wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adhabin suna cewa ai mu muka fi yawan dukiya mu muka fi yawan ƴaƴa don haka ba yadda za a azabtar da mu muna da dukiya muna da ƴaƴa muna jin daɗi kuma cewa in mu mutu mu tafi a mu zama ƴan wuta cewa wannan ba zai yiwu ba kamar Allah subhanahu wataala yake cewa ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun Allah ce ayahsabuna suna tsammani ne cewa abinda muke kare su da shi na dukiya da ƴaƴa muka ba su kuma muke kara musu suna tsammanin nusari'u lahum fil khairat muna yi musu gaggawa ba su alkhairai ne dan haka nan matsayinsu yake a gurinmu na mu yi ta tila musu alkhairi ba haka bane la yashkuruna ba sa ganewa ne wannan ta lalace Ubangiji yake musu ayoyi da yawa suna nuna cewa kafirai suna da jahilcin halin da suke ciki suna ɗaukan yanayin da suke ciki na jin daɗi wani abu ne da yake nuna cewa Allah ya ba su domin ya yarda da su domin matsayin da suke da shi a wajensa wanda kuma suke ganin a lahira wannan matsayin zai ci gaba hadisi ya tabbata da Annabi sallallahu alaihi wa sallama nabi yana cewa inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti al-iman illa liman yuhib hadisi ne tabbatacce yana cikin sahih ibn Hibban Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda ma baya so amma imani baya bada shi sai ga wanda yake so saboda ita duniya yana bada ita ga kowa yana ba wa mumini yana ba wa kafiri haka rabansa ne wanda ya ga dama yake bawa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ga raba musu rayuwarsu muka ba wannan muka ba mu wannan muka kuntata mu wannan saboda a cikin annabawa wanda Allah ya ba su duniya da matsayin da suke da shi na annabta dan irin su annabi Ibrahim alayhi salam Allah subhanahu wataala ya azurta shi da arziki na dabbobi haka nan annabi Ayyub alayhi salam Allah ya azurta shi da dukiya mai yawa ga Dawud alayhi salam da ɗansa Sulaiman da Allah ya ba su mulkin da bai bawa wani dan adam irinsa ba bayan bai taba ba mu wani dan adam irinsa ba kaga duk wannan annabawa ne kuma gashi Allah ya ba su duniya cikin sahabbai Allah ya ba wasu daga cikin sahabbai duniya ga imani ga kuma Allah ya ba su duniya ga imani ga dukiya su sayyidina Usman sayyidina Abubakar irin su Abdurrahman ibn Auf irin su Sa'd ibn Abi Waqqas da sauransu cikin masu arziki masu kuɗi daga cikin sahabbai saboda haka Allah yana ba mutumin kirki har kuma yana ba waɗanda ba na kirki ba ya ba irin su na Maruz ya ba irin su Fir'aun da mulki ya ba dukkan wani wanda yake ya ga damar bashi ko mun faɗarewa sai Allah sai ya bashi mulki kaga anan ya bawa musulmi ya bawa arni to duk wannan ba ma'auni bane a gurin Allah cewa dan ya fi yarda da wani ya bashi ko bai yarda da wani ba ya hana shi saboda akwai lokaci za ka ga 'yan siyasa ko wasu malamai da suke rada musu ayar ba daidai ba wallahu yu'ti mulkahu man yasha sai Allah yana ba wa mulkinsa ga wanda ya so to kalmar yasha sai su fassara ta da so shi kuma sai ya fahimci soyayya Allah yana ba da mulkinsa ga wanda yake so haka yake fahimtar ayar saboda haka shi da ya ba shi Allah yana son shi ne ce to baka ji Allah ya ce yu'til mulka man yasha'u ba Allah yana ba da mulki ga wanda yake so saboda haka Allah ne ya so mu ya zabe mu ya ba mu mulki wanda kuma bai ba shi ba to ba ya son shi to ba haka ba ne man yasha'u almashi'a ita ce ganin dama ba almahabba ba ce man yasha'u wanda ya ga dama ke ga dama ya ba wanda ya ga dama ya hada wannan ba ma'auni bane na soyayya ko rashin soyayya to kalmar yasha'u din da ake fassara ta da so a Hausa ita ta kawo musu wannan rudani har suka dauki kalmar yasha'u tana nufin soyayya na'am yana ba wa masoyinsa kamar yadda muka faɗa ya ba wa masoyinsa annabawa mulki haka dai yana ba wa makiyansa ya ba wa fir'auna mulki saboda haka ba kalmar ba tana nufin soyayya bane to Allah subhanahu wataala ya rushe musu wannan da'awar ayoyi da yawa Allah ya rushe musu ita anan Allah subhanahu wataala ya ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'ya wato nawa ne daga cikin al'ummomi muka halakar da su wadanda ahsanu asasan sun fi su kyan kayan wato kyawun kayan gida kayan daki kayan alatu da ake sawa a gidaje nasu yafi na wadannan wari'a sun fi su kyan gani wato shigar su da suke yi stirar da suke sawa ta fita su al'asas shine mata'ul bait kayan gida da kake sawa na ado daga shimfudu da fulluka da labule abubuwa da zaka zuba a cikin gida na alatu ana ce masa asas to hum ahsanu asasan wadancan al'ummomi da muka halakar kayayyakin da suke zuba a gidansu ya fi na ku waɗanda da kuke wa annabi sallallahu alaihi wasallam gori da cewa kuna da gidaje manya-manya na wato fankama-fankaman gidaje na alfahari na gani a faɗa to na waɗancan sun fi na ku kayan da ake zuba na alatu a cikin gidan sun fi na ku wari'a sun fi ku kyan gani wajen shigar da suke yi da sitirar da suke sa da kwalliyar da suke yi duk ta fita ku amma da suka bijire wa Allah subhanahu wataala suka ƙaryata annabawan Allah suka yi wa musulmi izgili Allah bai kyale su ba sai Allah ya halakar da su to kaga ashe wannan ba ma'auni bane a gurin Allah cewa zai bakku kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana bayan ya halaka fir'auna da mutanansa kowa ya san yadda fir'auna yake gidansa ruwa da yake gudu ta ƙarƙashin gidan da ce alaysa li mulku misr wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun ce ba ni ke da mulkin masar ba ba ku ga yadda koramu suke gudana a ƙarƙashin gidana ba fadar sa korama ce take gudu a ƙarƙashin fadar ta shi saboda wato abin da ya tsara na jin dadin duniya to amma Allah da ya tashi sai halaka su ce kam taraku min jannati wa uyun wa maqam wa zuru'i wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrasnaha qauman akharin Allah ce kam taraku fiha min jannati wa uyun kam taraku min jannati wa uyun wato gidajen wato gonaki nawa abin nan suka bari da kuma uyun idanuwar ruwa masu kwarara a cikin wannan guri wa zuru'in da shuke-shuke wa maqamin karim da ainihin matsayi na alfahari ko gurin zama na alfahari sannan wa ni'matin kanu fiha fakihin da ni'ima da jin daɗi wanda suke homa a cikinta amma ƙarshe sun fita Allah bai maida su cikinta ba duk ya halaka su kazalika wa awrasnaha qauman akharin kamar haka ko muka gadar da ita muka gadar da irin wannan ni'ima ga mutane daban su ne banu Isra'il Allah subhanahu wataala ya gadar musu da kasar Sham da abin da yake cikinta na alkhairai awrasna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Isra'il bima sabaru ودبرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله سبحانه وتعالى يا غادر وسكم ودند اكي ريناوا اكي اكي ولاقنتها سسوني بنو اسرائيل او ان لوكتي الله يا غادر مسو دا نعمر باين يا قواشي تدغ هنن ودان saboda haka abinda Allah yake ba su na ni'ima kar su dauka yarda ce ta sa yake ba su ta lalace ubangiji yake musu ce wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum adhabun muhin Allah ce kada wadanda suka kafirta su zaci cewa muna yi musu shalala ne abinda muke musu ta lalala da shi alkhairi ne gare su ta lalala dukiya ta rafiya ta lalala wato ni'ima ta duniya kar su zaci cewa wannan wani alkhairi ne gare su inna ba numli lahum liyazdadu isma muna dai musu wannan talala ne dan ci gaba da ƙara laifukan su azabar da za a yi musu kuma ta karu walahum azabun muhin suna da azaba mai wulakantarwa azabar da in aka gan suka shige ta to za su zama wulakantattu a cikin ta Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa dukiya da yaya ba su ne suke kusantar da mu gurin sa ba abinda yake kusantar da mu a wajen sa shine imani da aiki na kwarai wa ma abwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhifi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun Allah subhanahu wataala yace da dukiyoyinku da yayanku ba su ne suke kusantar da ku zuwa gare mu ba illa man amana wa amila salihan sai wanda yayi imani kuma yake kyakkyawan aiki nagari fa ulaika lahum jazaa'u dhifi bima amil to wadannan suna da sakamakon ninki baninkin saboda abinda suka aikata na ayyukan alkhairi wa hum fil ghurafati aminun kuma wadannan suke zaune lafiya law a cikin gidajen su dakunan su na aljanna saboda haka ubangiji ya nuna mana dukiya da yawan yaya ba su ne abinda za su sa mutun ya zama wani abu a gurin Allah ba shi yasa ubangiji yake cewa fadarni wa man yukathibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun ka kyale ne da masu ƙaryata wannan alqur'ani zan musu talala talalan da zai musu shine zai ba su lafiya zai ba su arziki zai ba su abin nan dukiya zai ba su yaya amma talala ce yake musu ta inda ba su sani ba falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun Allah ce falamma nasu ma zukkiru bihi yayinda suka manta wa'azin da ake musu abinda ake fadakar da su shi na ainihin girman Allah suka manta da wannan suka yi watsi da shi Allah ya tashi musu talala fatahna alaihim abwaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai saboda ka duk wani abu na duniya in suka tinkara sai aga sun yi nasara sai aga sun samu amma ba san talala Allah yake musu hatta idza farihu bima utu har sai da suka ji dadi suka dinga murna da abin da aka ba su akhadnahum baghtatan sai muka kama su kwatsam ba zato ba tsammani fa idza hum mublisun sai ga su a to zarce a wulakance dukkan wani abin da suke takama da shi sun neme shi sun rasa to da wannan ne za mu ƙara gane cewa kafa hujja akan cewa mutum a nan duniya ya samu duniya ya kafa hujja da wannan cewa a lahira ma Allah zai bashi irin abin da ya bashi a duniya ka'ida ce ta kafirai ba ka'ida ce ta musulmi ba wala in rujitu ila rabbi inna li indahu lal husna yana cewa idan ma aka mai yadda ni to a can ma ina da mafi kyan kamar yadda dan na samu wanda ya fi naka haka nan a can ma zan samu wanda ya fi naka kamar yadda ɗaya daga cikin wanda Allah ya bashi gonakin nan biyu wanda muka karanta kissarsa bara ke cewa wala in rudditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba in aka mai yadda ni gun ubangiji na kuma sai na samu wanda tafi wannan gonar kai ne can kake matsiyaci a duniya matsiyaci a lahira amma abu yadda muka yi kudi a nan muka yi wadata a nan to a can ma sai mun yi to nan hujja ce ta jahili yana ganin kamar ubangiji yana ganin ken jikinsa ne ko surarsa ko dukiyarsa wanda kuma ken jiki da ken sura ba shi ne abin duba ba a gurin Allah Allah subhanahu wa ta'ala baya duba dukiyar mutum ko darajarsa yana duba zuciyarsa ne da aikinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda zo cikin sahih muslim hadisin abu huraira ما يكي صلى الله عليه وسلم هنا جوا إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم Allah baya duba surar jikinku gangar jikinka irin dirin da Allah ya maka kyan halitta da ya maka ba wannan Allah yake dubawa ba wala ila amwalikum ba dukiyoyinku Allah yake dubawa ba me Allah yake dubawa shine walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah yana duba zukatanku ne yana kuma duba ayyukanku wanda zuciyarsa tafi tsarki wanda zuciyarsa tafi imani wanda zuciyarsa tafi ikhlasi ga Allah subhanahu wataala wannan shine yafi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala haka nan wanda ayyukansa suka fi zama na kwarai wannan shine yafi kusanci a wajen Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ambaci munafikai kuma ya faɗi cewa Allah ya ba su kendiri da ken jiki amma duk na banza ne cewa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim kaannahum khushubun musannada يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون الله سبحانه وتعالى وإذا رأيتهم إذن كجمنا فكي تؤجبك أجسامهم وتجكنا جكنسو زي لك شباك شعر زي لك كعية تدكي إلي ينسكي كل ياك جنسو صب 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 كل لك جنش ينا يأوتو ذا جنش أنقايو ينا شيكي ينا كعنشي amma wa in yaqulu tasma' liqawlihi in sun zo suna magana sai ka kasa kunne kana sauraron maganar su dan kana kamar mutane ne da ya kamata a saurare su ka annahum khushubun musannada lace kamar wasu gimagiman itatuwa ne da aka jingine yahsabuna kull sayhatin alaihim tsammanin kowace ƙara dan su aka yi ta kamar yadda ake cewa mai kaza aljuhu baya jumurin as duk wata magana da aka kasa ta laifin su ba amma gane cewa suna da laifin ba amma sai su ci cewa da su ake Allah ce humul adu wa fahdharhum wadana su ne makiya lalle ka guje su qatalahum Allah an yufakun Allah ya la'ance su ina yake karkatar da su amma su malaman tafsiri suna cewa Allah ya ba ya wasafta su da ken sura cewa suna da ken halitta wa ibadatul mantiq ya fasara su cewa mutane da suna magana ga fasaha ida wani ta kulu tasma li wani ya kulu tasma li qawlihim suna da sun iya magana akwai zakin baki in suna magana rere kowa sai ya kasa kunne ya saurare su sannan sai Allah ya nuna cewa amma mutane ne da ba sa fahimtar komai wawaye ne gabe ne haka zaka samu a kowane zamani zaka samu mutanen da suka yi karatun boko amma suke yaki da addini wanda suka dau boko aqida boko iri biyu ne akwai boko sana'a akwai boko aqida ko da yake boko dan ya samu sana'a ai boko dan ya samu sana'a ya zama injiniya ko lawyer ko ya zama likita bai dauke shi aqida ba saboda haka wannan boko yana amfani da shi ne cikin harkar rayuwarsa ta duniya amma bai manta da lahirarsa ba wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya akwai boko aqida wanda shi duk abin da ya karanta ko ya ga asalin masu ilimin suna yi kawai shi ya dauka shi ne bokon saboda haka in yayi bokon sai canza maganarsa bahaushe ne amma kana magana da shi to duk kalma uku to biyu turanci ne ko wai hausa yake maka gaba daya canza hausar tashi kuma ma ka ce hausa su ci kai wallahi ni hausa ce wahala take ba ni wahala take ba shi to saboda ka sai canza tafiyarsa ba yadda kowa yake tafiya shi ba tashi daban ya canza buryarsa ya canza maganarsa shigarsa ya canza komai nashi ya canza to kaga shi a gadinsa waye to amma bai gane cewa sakarci ne ba saboda wanda duk zai yi takama da abin wani abinda ba naka ba kai takama da shi ai sakarci ne sakarci ne shi ilimi abinda sunan shi ilimi wannan wani abu ne na kowa da kowa ba na wasu al'umma bane su kadai ko da yau mutum zai gano wani abu ya binciko shi ya gano shi to ya zama na kowa da kowa bai zama nashi shi kadai ba shi yasa za ka ga wasu sun dauka sun kara fada da wannan abu sun kara masa gyare-gyare saboda haka abinda za ka gani na technology a America za ka gan shi a China za ka gan shi a Japan za ka gan shi a Korea za ka gan shi a India a Pakistan South Africa al'ummomi ne daban-daban amma kuma za ka ga technology ɗaya ne abinda waɗannan suka yi shi waɗannan shi suka yi saboda shi ilimi ba wani abu ne na wani mutum guda ɗaya kowa da Allah ya yi shi bai kawo shi duniya da wani ilimin sa ba الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا با أبدا كسن يا كفوا تقول الله يباكوا كفوا فإن ذاكوا إلي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون تو ونشين إلي أما أبدا شافي الأعدو قوة الأمة تنادى الأعدنت شغمو إلي شغمو إلي شغمو لأن كغواني كو أو تكسا كهموش لإلي شغنا دمكي لإتذاك شو أكهموني ناكا dan wannan shigar da taka ce shi ma wancan da zaka samu a wancan garin yana da tashi shigar sa shi ma tashi ce in yaga kai shigar sa zai rika cewa ka sa kaya irin namu saboda wannan ba shine ilimin ba to shi ya kasa bambancewa tsakanin ilimi da kuma abin da yake al'ada da abin da yake dabi'a da halaye to karshe ma abin har ya tsallake ya wuce maganar culture har ya shiga maganar aqida ya zama aqida da ba irin tashi zai dauka saboda ka shi ba zai tare yaya ba ka tare yaya raka can saboda ka shi yayansa biyu ɗaya mace ɗaya namiji in an yi kuskure an kuskure su da mu saboda haka matsa matar shi ta datsa haihuwarta ko shi ya datsa tashi saboda ka su kudin nan sun ishe su ga shekara 70 yayansa kwa uku in wani abu ya faru ɗaya haukace ɗaya zama sai zama bai da kowa shi kuma gashi ya tsufa yanzu yana neman masu taimaka masa ɗaya ya zama ɗan iska ya shiga duniya ɗaya ya haukace ya zama taɓaɓɓe ɗaya ya mutu kaga shi kenan bai da kowa to shi yasa Allah ya ce ka annahum khushubun musannada ka gansu goma kamar goma-goman itatuwa ne da aka jingine su yace gashi nan an jingine shi a jikin katanga amma ba abin da yake ganewa yana gane wani abu ba gane komai haka Allah ya sifanta su sannan ya sifanta su da tsoro yace yahsabuna kullu sayhatin alaihim kowane kara suka ji sai su dauka dan su akai saboda su wannan karan akai saboda sai su lazana haka dan mutun yana da kyakkyawar sura idan ya zama na ayyukan sa ba mai kyau bane to wannan Allah ba zai so shi ba dan yana da kyau domin Allah baya duba surarsa yana duba zuciyarsa da aikinsa fifiko a wajen kyau baya sa mutum ya zama ya fi kowa a gurin Allah Nabi Yusuf alayhi salam yana yafi annaba da yawa kyau kamar yadda ya zo a cikin sayo muslim annabi yana cewa ya ga annabi Yusuf alayhi salam utiya shatr al-husn an ba shi rabin kyau wato rabin kyan duniya shi kadai an dunkule an ba shi amma wannan ba shi yake nuna ya fi wasu annaba da suke gabansa ba gaba annabi Ibrahim ba shi yake nuna ya fi annabi Isma'il annabi Ishaq Yaqub Musa Isa ballantana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kakan da aka ba shi ba shi yake nuna fifikonsa a kansu ba don haka koda cewa suratuhu ajmal kansa ya fi to sai dai imanu ha'ula'i wa amaluhum kanat afdala min imanihi wa amalihi imanin waɗannan annabawa da ayyukansa sun fi nashi kamar yadda Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yake faɗa a cikin littafinsa Minhajus Sunnah saboda haka Allah subhanahu wataala yana kushe musu wannan yace kuma ya halaka al'ummomi da yawa duk da ya ba su irin wannan kaya da kayan ado da kayan alatu na duniya wanda wannan ba mizani bane za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure a ciki kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in صلى الله وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته